إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yauwa barkanmu da arzikin sake halara a wannan masallaci mai albarka wanda muke karatun alqur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malamin mu na sunna a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna majalisi na 16 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan littafin hijira ya kama shekara 1446 wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan Maris watan uku miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin suratul Ibrahim alaihi salam ya mun tsaya akan cikin aya ta 32 ne haram 32 insha Allah ta'ala za mu karanta abin da ya rage sai mu ci gaba zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko gabanin nan akwai dan uwa Malam Rabilu wanda shine yake kwatantawa masu larurar ji da magana bayanin abin da ake fada a wannan majalisi kama daga tambayoyi zuwa fasara alqur'ani suna fahimta Allah ya jarabe shi da rashin lafiya yau bai samu dama ya fito ba haka yan uwan masu larurar magana yau idan ana yi ba za su san me ake yi ba shi yasa an ce ma wasu sun tafi saboda sun samu labarin ba shi da lafiya to kun ga yadda rayuwa take yanzu mutum ɗaya ne baya nan to ai in ba sa nan suna nan ne suna nan to an ce to ka iya ko kawai ka dora Malam Rabilu Allah ya bashi lafiya da har zan yi korafi kuma sai aka bigi bakina da hazan ce kun ga irin ta nan mutum ɗaya ne baya nan sai dai a hakura to Allah ya sa an san madadin sa Allah ya saka da alkhairi shi kuma Allah ya bashi lafiya amin a wannan majalisin namu a yau muna tare da uba shugaban kungiyar jama'atu izadatul bid'a wa iqamatus sunna da karamar hukumar Katago Malam Ibrahim Atta muna tare da shi a wannan majalisi Malam Allah ya kara maka lafiya
amin
Allah ya kara maka taimako
amin
Allah ya saukake maka nauyin jagoranci
amin
akwai tambayoyi gabanin su akwai takardu na neman addu'a wanda wasu suka aiko wani yana cewa yana neman sanya su cikin addu'a yana da yara mata Allah ya fito musu da miji nagari ya kuma shirya mana al'umma baki daya. To Allah ta'ala muna roƙon sa madaukakin sarki ya arzuta ƴaƴanka mata da mazaje nagari.
Amin.
Sauran waɗanda suke da bukata irin taka Ubangiji Allah ta'ala ya arzuta ƴaƴayensu da mazaje nagari.
Amin.
Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta mana rayuwarmu, ya kyautata mana arzikinmu. Ko ɗan uwa musulmi wanda ɗan jihar Katsina ne, bayan gabatar da musabaka da aka yi watannin baya a Kebbi, ya yi nasarar samun mataki na farko. Gwamnan jihar Katsina ya neme shi domin ya karrama shi. Bayan sun kammala da gwamnan da shi da mahaifinsa da kuma ‘yan uwansa a hanyarsa ta komawa gida, ‘yan bindiga suka yi garkuwa da su. Muna roƙon malam a faɗa wa jama’a a yi musu addu’a, Allah ya kawo musu mafita. Lallai na ga wannan labari yana yawo cewa wannan ɗalibi mahaddacin Alƙur’ani da ya yi nasara a musabaka ta ƙasa, da shi da tawagarsu ta iyayensa, bayan sun gana da gwamnan Katsina kan hanyarsa ta komawa, an yi garkuwa da su. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta ba su mafita.
Amin.
Kuma Allah ya sauƙaƙe musu wahala.
Amin.
Allah ya takaita musu damuwa da wahala a duke da suke. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya cece su, ya ceci rayuwarsu da lafiyarsu. Akwai abin takaici, akwai abin tausayi. Allah ya yaye mana wannan musiba.
Amin.
Wannan hali da muke ciki, Allah ta'ala ka yaye mana shi. Allah ka yi mana maganin waɗannan fitintunu. Irin waɗannan mutane da ba sa nufin mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana mafita a kansu. Allah ka ɗauka mana mataki wanda ya fi dacewa da mu da su baki ɗaya, ka wanzar da zaman lafiya a cikinmu. Allah ka kuɓutar da su. Wannan kuma yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Tambayarsa ita ce, yaro ne ƙarami, ya rasu, yana da dukiya kuma ba shi da baba, amma yana da uwa a raye, kuma yana da ‘yan uwa wanda suke uba ɗaya da kuma wanda suke uwa ɗaya, a cikinsu wanne zai ci gadonsa? Tunda ka ce yaro ne ƙarami, kenan ba shi da ɗa, ba shi da ‘ya, kuma ka ce ba shi da uba. Don haka in lamarin haka yake, to waɗanda ka ambata duk suna da gado. Mahaifiyarsa tana da gado, ‘yan uwansa na wajen uba suna da gado, su ne asibai, ‘yan uwansa na wajen uwa suna da gado. Ita mahaifiyarsa za ta gaje shi ɗaya bisa shida tunda yana da ‘yan uwa. Su kuma ‘yan uwansa na wajen uwa, idan sun fi guda ɗaya, za su gaje shi ɗaya bisa uku ne daga dukiyar da ya bari. Idan kuma guda ɗaya ne, to ɗaya bisa shida ne. Sannan sauran abin da ya rage kuma ‘yan uwansa na wajen uba za su yi asibci. Lizzakar mitul haddil unsayaini, sai su raba namiji ɗaya ne ka mace biyu. To amma galibi abin da nake cewa irin wannan a kaiwa masanan abu, sai su yi aiki a kai. Tunda yanzu wannan fatawar da na baka ba ta ishe ka ya zama zai raba gadon ba. Domin su ‘yan uwa na wajen uba baka gaya mana maza ne zalla ko mata ne zalla ko maza da mata ba ne, kuma hukuncin yakan canza. Sannan ‘yan uwa na wajen uwa baka gaya mana ɗaya ba ne ko biyu ba ne ko sama da haka, kuma hukuncin yakan canza. Duk da cewa su ba bambanci tsakanin mace da namiji. Ko mace ce in ta kaɗaita ɗaya bisa shida ne, ko namiji ne in ya kaɗaita ɗaya bisa shida ne. Idan sun yi tarayya kuma ɗaya bisa uku ne, kuma za su raba daidai da daidai ko da maza da mata ne. Amma a ɗauki al’amarin a danka wanda ya san kansa domin kada a yi kuskure. Wannan yake cewa a yi jan hankali a kan masu wasa da sha’anin saki uku. Sai ka ga an yi saki ɗaya, biyu, uku, amma ana tare, abin ya zama ruwan dare. to gaskiya ne al'amarin saki al'amari ne da yake da alaka da halal da haram. Idan mutum ya saki mace kuma saki irin wanda zai raba shi da ita, ko fa daidai take da mutum da bai taba auranta ba. Idan mutum ya saki mace sakin da zai iya raba shi da ita kwata-kwata, to daidai take da mutum da bai taba auranta ba. Duk ɗaya haramun ne ya taba ta. To amma mutane wannan sabo na auratayyar yakan mantar da su wannan ka'idar. Sai mutum ya saki mace, ya kuma ya saketa saki uku, wasu ka ga har saki hudu, har biyar, har shida, har ba za a iya kirgawa ba, wai kuma sai a ce ba za su iya rabuwa ba. Ko kuma ka ga saki uku ne amma ana kokarin, sai bayan ya zama uku sai a dinga bi ana neman fatawa, ana kokarin a lalata guda ɗaya, a nuna wa wadda ake yi wa fatawar cewa wannan guda ɗayan fa dama bai inganta ba. Ko a ce an yi shi ne suna cikin haila, ko a ce a lokacin yana cikin fushi ya yi, kuma ban ga mai sakin matarsa yana dariya ba. Ko a ce a lokacin wannan guda ɗayan ya rubuta ne, ta gani sai ya ƙwace, sai ya yaga, a wannan guda ɗayan dama ya gaya mata ne, amma kuma a daren suka sasanta ya janye, sai a yi ta kama-kame. To saki ba abin wasa ba. Idan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku, in an yi da gaske da gaske ne, in an yi da gangan ma da gaske ne, ba sa ɗaukan ganganci, ba sa ɗaukan wasa, da aure da saki da ƴanta bawa, ko da wasa mutum ya yi ya tabbata. Don haka yana da kyau mu kiyaye. Allah maɗaukakin sarki ya haramta da ya ce as-salaqu marratani, saki sau biyu ne. A aya ta kuma sai ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Idan fa ya sake sakin ta na uku, to a bayan nan ba za ta sake halatta a gare shi ba sai ta auri wani mijin daban wanda ba shi ba. Wannan sananne ne a wajen duk wani musulmi, ko ya je makaranta ko bai je makaranta ba, sai taurin kai da son zuciya ne zai sa a kaucewa wannan ka'idar. Kamu duk tsoron Allah a mu kiyaye dokokin Allah. Wannan yake cewa washin gaskiya ne idan aka ɗauki lokaci ba a raba gadon mamaci ba zai zama nauyi a kayinsa. Sannan menene hukuncin masu ruwa da tsakin rabawa magada haƙƙinsu na gado idan suka yi firmitisi har na tsawon shekaru? To ba gaskiya ba ne cewa idan ba a raba gado ba akwai nauyi a kan mamaci, wannan ba gaskiya ba ne. Idan mutum ya mutu, abin da ya bari ya zama na magada ba nasa ba ne ba, kuma ba shi da alaƙa da shi, alaƙarsa da shi ta katse. Baka ji ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, idan mutum ya mutu to komai nasa ya katse in banda abu guda uku. Komai nasa ya katse in banda abu guda uku. Idan ya bar ilimi da yake yaɗuwa, ko ya bar sadaka da take gudana, ko kuma ya bar ɗa ko ɗa nagari suna yi mashi addu'a. Amma in banda wannan babu wani abun da ya rage yake da alaƙa da shi daga cikin abun da ya bari a doron duniya. Daga ciki akwai dukiyarsa. Har ma a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya mutu abu uku ke raka shi: dukiyarsa suna raka shi, iyalansa suna raka shi, aikinsa na raka shi. Sai biyu su dawo, sai ɗaya ya zauna tare da shi. To kaga dukiyar iyakaci kenan. Haka idan mutum ya mutu ya bar dukiya, to alaƙarsa da ita, mallakinsa da ita, ikonsa da ita ta katse gaba ɗaya, ya katse. To haƙƙi ne na magada. Idan an yi jinkiri ba a raba ba,
to wannan zai zama cutarwa ce ga magada ba ga mamaci ba, ba abin da ya dame shi. Idan an yi jinkiri ba a raba ba, zai zama cutarwa ce ga magada. Ta iya yiwuwa a cikin su akwai wanda yake bukata a bashi gargadon haƙƙin sa ya san yadda zai yi. In matsuguni ne ya samu ya shiga, in dukiya ce ya samu ya haɗa jari, in yana da wata bukata a cikin dukiyar ya samu ya yi bukatar. Idan aka yi masa jinkirin hakan ɗin, sai ya zama an cutar da shi, bai samu dama ya yi bukatarsa ba. To sai dai ta wannan fuskar. To akwai kuma waɗanda lallai suke da wannan kuskuren, sai su riƙe dukiya saboda su manya ne, ko bakwanu ko yayu, sai su shiru ba a raba gado ba. Alhalin wani idan an raba gadon zai samu matsuguni kuma yana gidan haya. Alhalin wani in an raba gadon zai samu jari kuma yana nan hannu baka hannu ƙwarya. Alhalin wani idan an raba gadon zai samu gurbin noma kuma yana nan yana fama da rayuwa. Alhalin wani in an raba gadon zai samu kama sayar, zai ɗauka ya sayar, kuma yanzu an riƙe ƙiƙam shi kuma yana da buƙatar hakan ɗin. Ba daidai ba ne ba, ba kuma zumunci ba ne, ba kuma girma ba ne mutum ya danne ya riƙe ya hana a raba. Kuskure ne, kowa a bashi haƙƙinsa. Allah Maɗaukakin Sarki ya tantance, ya bai wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa a dukiyar gado, don haka a ba kowa nasa. Ba zumunci ba ne a ce a zauna haka ba a raba ba, kowa ya ta amfani da abun a haka, yana lalacewa yana karewa. Sannan kuma ba rashin damuwa da mamaci ba ne cewa a raba da wurin, domin wasu suna ganin cewa idan an ce a raba yaushe ma ba bai rasu, yaushe ma ba bai rasu, yaushe ma in mata rasu, yanzu yaushe ma yaya ya rasu har za a yi maganar raban gadansa in banda san abun duniya ba. Wannan ba kuskure ba ne neman raban gado, ba kuskure ba ne ba, ba kuma laifi ba ne, kuma bai saba wa shari'a ba. Allah ya ji kan mamacin mu ya gafarta musu. Wannan yace yana da yawan mazi, idan ya taɓa kayansa yaya sallarsa take, sannan da rana ma yana fita yana azumi, kuma ko baya so yana fita. To aure za ka yi? Je ka yi aure. Idan mazi ya fita ya taɓa tufafi, wanke shi ake, sai ka wanke domin najasa ne. Ka wanke gabanka gaba ɗayansa, gaba ɗaya gaba ake wankewa, ba irin tsarkin fitsari ake ba. Sannan kuma sai ka wanke tufafin naka wurin da mazidin ya taɓa, ba a sallah da shi. Idan kana azumi ya fita, bai karya azumi ba, amma kuma ka kiyaye. Saboda in kana da irin wannan matsalar, to wala'alla wani abu ka yi wanda zai sa mazin ya fita. Kana azumin ka kalli wani abu, ko kai tunanin wani abu, ko kai wata magana, ko wani abu da zai iya sa sha'awa, domin mazi baya fita sai da sha'awa. To ka nisanci abin da duk zai kawo maka sha'awa tunda kana da wannan larura. Kuma sai kai kokari kai aure bayan azumi, tunda na ga da azumi ba a yi. Sai kai kokari kai aure bayan azumi, shine zaman ka lafiya. Barakallahu fiki. Wannan ya aiko naira 500 a ta cikin asusun marayu. Allah ya gafarta wa kaninsa. Allah ta'ala ya gafarta wa kaninka, ya masa rahama. Kuma kannanmu da yayinmu da iyayenmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ta'ala ya gafarta musu da rahama. الله تعالى يتي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماوات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار آتاكم من كل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله wannan wanda ya halicci sammai da kasai kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum ya fitar da wannan ruwa daga dangin ƴaƴan itatuwa da tsirrai a matsayin arziki a gare ku wa sakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi kuma Allah ya hore muku jiragen ruwa domin su gudu a cikin ruwa a cikin kogi bi amrihi da umarninsa da izininsa wa sakkara lakumul anhar kuma Allah shine wanda ya hore muku koramu da koguna da ruwaye waɗanda kukan yi makotaka da su ku ije dabbobinku ku shayar kuma ku ɗiba ku sha ku yi wanka sannan kuma har ma ku sarrafa waɗansu ababenku na rayuwa a cikin waɗannan ruwaye ku samar da ruwan sha daga wannan ruwaye sannan kuma har ma ku keta ku samar da hanyoyi kamar yadda a wannan zamanin ake yi duka wannan Allah ya hore muku wannan ruwa bai haukace muku ba bai yi ambaliya ba bai hana ku ku amfana ku more shi ba tare da cewa idan ruwan ya rikice to ba za ku iya komai ba ba za ku iya ɗaukan kowane irin mataki ba duk abin da Allah subhanahu wataala yace ya horar mana shi yana mana ishara ne zuwa ga cewa wannan abin in ba dan Allah ya masa linzami ba to ya fi ƙarfin wannan abin ko da a ce muna da iko wajen samar da shi kamar jirgin ruwa to amma fa bayan an samar da shi in ba Allah ya rike maka shi ba to baka da iko da shi mahallakarka ce amma sai Allah ya rike shi daga halakarka sai kake cin amfaninsa kamar shi kansa ruwan Allah ya samar da shi idan Allah ya ga dama idan ya sake shi babu wata mafita ba yadda za a yi kamar yadda jiya muka tashi a kai da ruwa ya tsinke a Maiduguri babu abin da aka yi sai aka zuba wa sarautar Allah ido kuma sai da aka jira tukunna Allah ya yi yayinsa sannan kuma aka fara kokarin yaya za a yi a maida gurbin abin da aka rasa wannan yana nuna cewa lallai cikin al'amuran Allah akwai ababen lura ga duk mai hankali cewa Allah fa ya rike mana al'amura da yawa wanda sun fi ƙarfinmu amma ikonsa ne ya sa ya tsare su kuma muke rayuwa muke cin gajiyarsu muke cin moriyarsu alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llah wa yuriyakum min ayatihi baka ganin yadda jirgin ruwa yake gudu a cikin ruwa da ni'imar Allah Allah yana nuna muku daga cikin ayoyinsa a wani wuri Allah yake wa yumsika as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi ga sama nan Allah ya rike ta ya hana ta ta fado kasa ba za ta fado ba sai da izininsa to shine ya rike halittu suna nan waɗanda suke ko dabbobi da kake gani suna nan wanda suka fi ƙarfinmu amma Allah ya hore mana su sai a kora sai a hau sai a kwantar sai a yanka alhalin idan ta haukace idan ta rikice ba za mu iya mata ba amma sai Allah ya rike da ikonsa domin mu samu dama mu hau mu tatsa mu kwantar mu yanka mu amfana wannan horarwa ce daga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yace wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara kuma Allah ya horar muku rana wal qamara da wata da'ibaini wadanda suke ba kakkautawa suna gudana da'ibaini wato akai akai ba kakkautawa ba sa tsayawa ba sa jinkiri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatithan wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakkharatin bi amri Allah shi yake shigar da dare cikin yini kuma yana neman hakan din wato da gaggawa yini baya jinkirin shiga cikin dare dare baya jinkirin shiga cikin yini tafiyar rana tana tafiya ba ta jinkiri tafiyar wata yana tafiya baya jinkiri don haka suna nan kan aiki Allah madaukakin sarki bai ba su izinin jinkiri ko gaggawa ba sannan kuma Allah bai ba su izinin tsayawa ba
ba batiri ne a jikin rana ba, ba batir ne a jikin wata ba, ba inji aka tayar aka jona wa rana ba, ba inji aka tayar aka jona wa wata ba, suna gudana ne karkashin horarwar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ba ranar da za a ce batirin ya mutu ko a ce injin ya tsaya, ba wani abin da yake gudanar da su sai ikon Allah madaukakin sarki. Mutan da suka fara gudanar da ayyukansu to ba su saba wa umarnin Allah ba, da haka suna tafiya ne da'ibai, ba su saba wa umarnin Allah ba. Sannan waɗannan rana da wata Allah madaukakin sarki ya horar mana su, ya halicce su domin mu ci gajiyar jin daɗin rayuwar duniya ta hanyar lissafi da su. Domin inda ba rana ba wata, to da rayuwa ba lissafi. Da ba rana a ce ba rana ba wata, to babu lissafi. Wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah yace Allah shine wanda ya sanya rana, ya halicce ta da haske, haske wanda yake mai zafi, kuma shi ya halicci wata ya sanya masa haske, haske wanda yake mai sanyi, kuma sannan ya sanya wannan wata yake da masaukai, kamar da ranar ma take da masaukai. Li ta'lamu 'adada as-sinina, domin da haka ne za ku rika sanin yawan shekaru. Wal hisab, da wannan ne kuma za ku rika yin lissafi, ranar kaza ga wata za a yi kaza, an yi kaza ne ranar kaza ga wata, an sanya za a yi kaza ranar kaza ga wata, lokaci kaza aka yi kaza, lokaci kaza za a yi kaza. Kuna lissafa wannan, da wannan ne ka san yawan shekarunka, an haife ni lokaci kaza, yanzu ina da shekara kaza, an yi kaza lokaci kaza, yanzu akwai shekara kaza. Wato ba za a iya sanin kwana nawa aka yi ba, balle a san wata nawa aka yi ko a san shekara nawa aka yi, sai da tafiyar rana da wata. Inda ba sa sassanta tafiya, wannan lissafin ba zai yi ba. To sanjin tafiyarsu shi ne yake gudanar, shi ne yake samar da lissafin. To kuma idan kun dubi bukatunmu zuwa ga lissafi, za ku ga cewa dukkan wani mai hankali wanda ya san abin da yake da manufa a rayuwa, to fa da lissafi yake rayuwa. Duk wanda zai ce maka bai san yau yaushe bane, jiya ma bai san wata rana bace, gobe ma bai san yaushe bane, kuma bai san nawa ga wata bane, to dube shi ka gan shi, kalle shi ka ga, za ka ga ba abin da yake tsinana, baya hasala komai, bashi da amfanin komai. Duk mai amfani da lissafi yake tafiya, dole yana kiyayewa jiya rana kaza ne, yau rana kaza ne, gobe kaza ne. Idan ya gafala da jiya ko ya gafala da yau, to na ɗan lokaci ne, nan da nan zai ankara, zai dawo cikin hayyacinsa cikin lissafi. Amma dukkan wanda yake tafiya bai ma san wata rana ba ce, bai ma san nawa ga wata ba ne ba, to wannan alama ce ta cewa ba shi da amfani. Domin ba yadda za a yi rayuwa irin ta mutum mai amfani ta gudana ba da lissafi ba. Idan aka tsare maka lissafi, aka ce sati ɗaya an tsare maka lissafi kwata-kwata, to za ka shiga damuwa ba 'yar kaɗan ba. Lissafin kwanaki, za ka shiga damuwa ba 'yar kaɗan ba. To amma yanzu sanin cewa yau 16 ga wata ne, wannan ba ƙaramin nutsuwa ba ce. Sanin cewa 17 ga wata ne gobe ba ƙaramin nutsuwa ba ce ba. Sanin 16 ga wata ne, to fa ya baka ilimi mai yawa na wani abu da ya wuce. Sanin yau ya 16 ga wata ne, ya baka nutsuwa da ilimi mai yawa na wani abu da zai zo nan gaba. To wannan ni'ima ce ta Allah, kuma an same ta ne daga tafiyar rana da tafiyar wata. Allah yake li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq. Allah bai halicci hakan ba sai da gaskiya, Allah baya wasa. Yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, Allah yana bayanin ayoyinsa daki-daki don mutane wanda suke wato masu sani. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini wa sakkara lakum al-layla wan nahar. Allah kuma shi ya horar muku da dare da yini, kuma dare da wuni ababen horarwa ne daga Allah madaukakin sarki domin bayin sa. Kamar da rana da wata suke ni'ima, haka dare da yini ma suke ni'ima. Dare kamar yadda muke yanzu nan, yini kuma idan alfajir ya keto, daga nan haske zai fara mamaye sararin samaniya har zuwa rana ta fito, ita ma ta rika tafiya har zuwa ta fadi, sai duhu ya lullube sararin samaniya har zuwa shafaki ya bace, shine dare ya gama nutsuwa kenan. To wannan ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki, kuma horar mana soyayya. Shi wannan horarwa ina ƙara nanatawa, kamar yadda wata da rana horar da su aka yi, wato in ba dan Allah madaukakin sarki ya saka linzaminsa na iko akan rana da wata ba, to da mahallakar mu ce. Yanzu rana ba za ta iya hallakar da mu ba idan aka zuba mata ido. Yanzu rana in ta kunce ba za ta iya hallakar da mu ba, sai ba ga alama ba. Shi kansa wata idan haskensa ya yi yawa, jinya ce, jinya ce. To da girmansu da haskensu da tafiyarsu, idan suka jirkice suka haukace, inda a ce zai yi su jirkice su haukace, to mahallakar mu kenan. Amma sai Allah ya horar da su, haskensu daidai abin da za mu iya ɗauka, zafinsu daidai abin da za mu iya ɗauka, shi ma wata sanyinsa daidai abin da za mu iya ɗauka, tafiyarsu daidai abin da ya dace da lissafinmu. Haka yake tafiya gwargwadon yadda Allah ya tsara musu, ba wanda ya isa ya fita daga sarautar Allah daga cikinsu ya gaban kansa. Shi ne horarwa. To haka dare da yini, shi ma yinin ba gaban kansa yake ba, shi ma daren ba gaban kansa yake ba. Ke sa a wani wuri domin Allah ya ja hankalinmu dangane da ni'imar dare da yini, sai yake ce mana kul, yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kul ka ce, ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un. Kace idan Allah ya sanya muku al-layla sarmada, dare ba kakkautawa, ila yawm al-qiyamati har zuwa ranar al-qiyama dare ne, in Allah ya muku haka, kace da su man ilahun ghayru Allah ya atikum bi dhiya, wani Allah kuke da shi wanda ba Allah mahalicci ba, ba Allah da yake da cikar sarauta akan wannan dare ba, wa kuke da shi wanda zai zo muku da haske? Allah ya ce afala tasma'un, ba kwa gani ne, ba kwa ganin daren ya zo ya wuce, ba kwa ganin yini ya zo shi ma ya wuce? Yanzu wannan abun da kuke gani kadai bai ishe ku misali da za ku dau izina ku ba wa Allah haƙƙinsa ba? Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun. Allah yace kace ku bani labari da a ce Allah zai sanya muku yini sarmadan ba kakkautawa, ai ta tafiya da rana, rana ce dare ba zai ba, sarmadan kuma ba kakkautawa, ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama a ce an daina yin dare. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi layli, wani Allah kuke da shi wanda zai zo muku da dare, wani daren da taskununa fihi za ku nutsu a cikinsa? Saboda idan dare bai yi ba, ba nutsuwa, in dare bai yi ba, ba nutsuwa. Shi yasa Allah ta'ala yake waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha, mun sanya dare sutura, idan dare yayi to lokacin ne zaka dawo hayyacinka, ka dawo daga wajen nema har ka iya kwabe kayanka, jikinka ya samu sararawa, ka dan kwanta ka huta ka yi hira da iyali, duk yana daga cikin ni'imomin dare. Wannan hutun da zaka yi idan gari ya waye ka tashi, sai ya zama kayi wani sabon caji, sai ka tashi kamar jiya baka yi aiki ba, sai ka tashi kamar jiya baka yi wahala ba, ya kake gani in dadiyan nan bata kare ba haka aka ci gaba da haka wannan damar da aka baka na ka huta gaban ka sai sanjin duty su samu nishadi sai refreshing to wannan ni'ima ce daga Allah waja'alna an-nahara ma'asha sannan yini kuma Allah yace muka sanya shi ma'ashan lokacin buge-buge idan gari ya waye to zaka ji kuma hutu ya kare bacci ka gama sai ka ji yanzu abin da kake bukata shine ka tashi ka tafi wajen nema sai ka fice cikin nishadi ka je ka wuni kana buge-buge a samu abin da za a ci a samu alheri sai a sake dawowa to ya kake gani idan daren bai kare ba yi ake tai ba za ka gane wannan misalin ba sai wani abu ya hana ka bacci da daddare ko jinya ko bakin ciki idan wani abu ya hana ka bacci da daddare za ka fi kowa fahimtar wannan misalin saboda ba abin da kake so irin gari ya waye kuma a irin wannan zullumin kuma sai garin ya ki wayewa da wuri to ka tsauce ka ji an ce an daina safiya ya za ka yi waye kake da shi wanda za ka yi wata kwalkwalo ya kawo safiya ya kawo yini Allah ya ce babu Allah ya ce ba kwa gani ne a can Allah ya ce ba kwa ji ne ba kwa ji ne nan Allah ya ce ba kwa gani ne yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yace to duna daga rahamar Allah yana daga rahamar Allah da ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi ay litaskunu fil-layli wa litabtaghu min fadlihi fin-nahari Allah ya yi muku rahama sai ya raba muku ga dare nan dan ku nutsu ga yini kuma dan ku bige-bige ku nemo wannan shine zai tsayar da rayuwar ku sai Allah ya tsara muku haka kuma cikin hikimar sa wani lokacin sai daren ya fi tsawo wani lokacin sai yinin ya fi tsawo wani lokaci sai su daidaita wannan duk a cikin bukatar ku ne Allah yake muku haka duk a cikin bukatar ku ne lokacin da yini ya fi tsawo haka kuka fi bukata lokacin da dare ya fi tsawo haka kuka fi bukata lokacin da suka daidaita hakan shi kuka fi bukata sai Allah ta'ala yake yi domin me domin ya daidaita rayuwarku wannan ni'ima ce da rahama daga Allah mai tsarki da buwaya shine wasakkara lakumul layla wan nahar Allah ya hore muku dare ya hore muku yini domin dare ku nutsu yini kuma ku nema wa ataakum min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku daga dukkan abin da kuka tambaye shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce idan za ku kirga ni'imomin Allah to ba za ku kididdige yawan su ba innal insana la zalumun kafar lallai mutum mai yawan zalunci ne kuma mai yawan kafirci Allah madaukakin sarki da ya lissafa mana ni'imar sammai da ƙasai da yayi mana Allah ya ambata mana ni'imar ruwan sama da ni'imar tsirrai da ni'imar ababen hawa da ya buga misali da jirgin ruwa wanda ya hada da duk wani abun sufuri da muke amfani da shi sannan Allah ya ambata mana ni'imar ƙoramai da koguna da muke cin amfaninsu ya ambata mana ni'imar rana da ni'imar wata da ni'imar dare da ni'imar yini sai Allah ya ce sannan duk abin da kuka roki Allah Allah ya ba ku dan roko min kulli ma sa'altumuhu wasu malaman tafsiri suka ce nan su'al roƙon Allah ya hada da wato su'al na maqal da su'al na hal akwai tambaya roƙo na baki akwai roƙo na hali roƙo na baki abinda zaka roki Allah madaukakin sarki ya baka na bukatar duniya da ta lahira. Allah yace yana nan yana kan biya muku bukata. Idan wannan ake nufi, to ba wanda Allah madaukakin sarki bai biya masa roƙonsa ba, sai in wanda bai san waye Allah ba. Hadisi ya tabbata ingantacce cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari, hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, ma min muslimin yad'u bi da'watin yad'u Allah bi da'watin illa u'tiya ihda salaf, ba wani musulmi wanda zai roki Allah wata bukata face sai an bashi ɗayan abu guda uku, imma an yu'ajjala lahu da'watahu fid dunya wa imma an yudakhkhara lahu fil akhirah wa imma an yudfa'a anhu as-su'a mithlahu, ko dai a bashi abin da ya roka a nan gidan duniya, ko kuma a jinkirta masa a bashi a lahira. Za ka iya roƙon wani abu na duniya kuma Allah madaukakin sarki ya canza maka ya maka kyautar lahira a madadin wannan abin da ka roƙa na duniya, saboda shi Allah shi ya san alheri shi ya san sharri, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shi ya sani ku ba ku sani ba. Abin da ka roƙanta yau ba alkhairi ne a gare ka ba, sai Allah madaukakin sarki ya canza maka da mafi alkhairi ya baka na lahira. Anan ka ce Allah bai amsa maka ba, Allah ya amsa maka. To ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa a duniya, ko kuma Allah ya canza maka ya baka a lahira, wa imma an yufa anhu su'a aw sharra mithlahu ko mithla zalika, ko kuma a tunkuɗe masa wata musiba ko wani sharri kwatankwacin abin da ya roƙa din. Al-sahabbai suka ce idan nuksiru ya rasulullah, to in dai haka ne ya ma'aikin Allah, to ai sai mu yawaita addu'a kenan, ai sai mu dukufa mu ta addu'a tunda babu asara a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahu aktharu, ai Allah ya fi haka, dan kun matsa wa Allah da roƙo shi ku Allah ina ruwansa, ai ya wuce haka. Ma'ana kenan annabi alaihi salatu wassalam yana zuga su a kan su dukufa da yawan addu'a. To kaga in dai kana da imani kasancewa in ka ɗaga hannu kai addu'a, addu'arka ba za ta faɗi ƙasa banza ba, ko a baka abin da ka roƙa, ko a canza maka madadinsa da ladan lahira, ko kuma a tunkuɗe maka wata musifa dalilin wannan addu'a ta ka, to ka daina addu'a. In dai ka san addu'a tana maka wannan gatar, ka daina addu'a, domin za a yi maka abin da baka sani ba. Yanzu kai ga abin da kake roƙo, kai baka sani ba cikin abin da kake roƙo Allah zai maka abin da baka sani ba, wanda kuma kana da tsananin bukatar sa, baka san da shi bane, shi yasa hankalinka bai kai zuwa ga bukatar sa ba. To kaga bai kamata ka daina addu'a ba. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala hayyu yastahi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi wa yurdakum asfal, Allah madaukakin sarki mai kunya ne, yana kunyar bawan sai daga hannayensa sama ya gaya masa bukata kuma ya mai su sufuli bai sa masa komai ba. Duk wanda zai roki Allah kuma ya roki Allah da kyautata roko, yana mai la'akari da ladubban roko. Don ko hadisin da na ambata dazu na Abu Sa'id al-Khudri a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama sai da yace laysa fihi ismun wala qati'atu rahim, yayi addu'ar da ba sabo a cikinta ba yanke zumunci. Wanda yake nuna cewa duk wanda zai yi addu'a da ladubban addu'a, to shi ne fa wanda addu'arsa ba za ta faɗi banza ba. Amma wanda dama bai yi da ladubban addu'a ba, ya sassaɓa ladubban addu'a, to wannan dama addu'arsa ai ba ta karɓu ba. Duk wanda Allah ya karɓi addu'arsa ba ya asara, ko ba a bashi abin da ya roƙa ba. Don haka bayin Allah, kar mutum yayi ta roƙo, yayi ƙiyamul layli, yayi azumin kwana uku, yayi sadaka, yayi karatun alqur'ani yayi kaza yayi kaza kuma bai san bukatar sa ba wacce yasa a rai yake bukata ya dauka cewa Allah bai saurare shi ba ya dauka cewa Allah bai masa ba a'a dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana akwai yuwar Allah ya maka abin da ka nema din akwai yuwar ya canza maka daladan lahira akwai yuwar kuma a tare maka wata masifa sabai suka ce ya ma'aikin Allah kenan motsa da addu'a annabi alaihi salatu wasallam ce Allah ya ji haka haka idan anan fadin Allah madaukakin sarki wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku duk abin da kuka roke shi idan ana nufin roko na harke roko na baki to wannan haka ne duk abin da kuka roki Allah Allah ya baku sannan suka ce akwai roko roko na hali dabi'ar mutum da bukatuwar rayuwarsa nan ma Allah ya shiga cikin lamarin wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu ay wa ataakum min kulli ma tahtajuna ilayhi Allah ya baku daga dukkan abin da kuke bukata zuwa gare shi duk abin da kuke bukata Allah ya baku in bai baka duk abin da kake bukata ba kai to ya baka wani abu ya ba wani ka wani abu ya ba wani ka wani abu ya ba wani ka wani abu in aka tara ku gaba daya bukatun ku duk Allah ya muku akwai bukatar da baka ma san da ita ba Allah ya maka ita akwai bukatar da baka ma san da ita ba balle ma hankalinka ya je kanta ka roke ta amma Allah ya maka ita sannan ya horar maka da abubuwan da kake da bukatar su sai ka zo bukatar su ka same su cikin sauki ka biya bukatar inda ko tsuguna mutum ya yi fitsari ba nema bace ba mutum ya tsuguna akan shadda ya yi bayan gida ba nema bace ba nema ce ba za ka san akwai wannan ni'ima bace ba sai kana jin fitsarin ka je ka tsuguna sai ya fita kana da bukatar ya fita ko sai Allah ya baka dama ya fita kana da bukatar kai bayan gidan kana tsugunawa Allah ya baka dama ya fita kana da bukatar bacci Allah ya baka dama baccin ya zo kai baccin ni'ima ce duk abin da kuke bukata Allah ya baku shi yasa wasu malaman suka ce nan kenan duk abin da kuka tambaya yana nufin duk abin da kuke bukata Allah ya baku kuma Allah ya mana komai shi yasa yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku irga ni'imomin Allah ba za ku kididdige yawansu ba yanzu kawai gaban jikinka gabobin jikinka halittarka iyasu wanda kake amfani da su iyasu ka tuna komai su ido su hanci su baki su harce su lebe su haƙori su kunne su hannu su ƙafa su yatsa kowacce daga ciki yatsu ka shiga cikin cikinka da ƙirjinka su huhu su hanta su zuciya su hanji su uwar hanji su wane ne duka su dubura su gaba duk wani abin da Allah ya halitta tattare da kai na zahiri da na batini gaba daya idan ka an ce ka irga yawan su guda nawa ne to ba wannan zaka duba ba abin da zaka duba shine kowane abu guda daya amfani nawa yake maka guda daya amfani nawa yake maka yanzu hannu amfani nawa kake da shi ka gani ba fa dauka kawai hannu yake ba ba mikawa kawai yake ba ba karba kawai yake ba in ka ji an bugawa hannu misali da karba ko da mikawa an faɗi ne ɗaya daga cikin ɗaya ko biyu daga cikin ayyukan tabarkatai ya tsunfa ya tsunan guda biyar ɗaya idan ka rasa ɗaya idan ka rasa sai ka samu tawaya a gudanarwar hannunka sai ka samu tawaya ko ya tsun hannu ko ya tsun kafa sai ka samu tawaya to haka Allah madaukakin sarki ya tsara halittarka ya daidaita ka ya ni'imta ka ni'imomin ga sunan da yawa kuma kowace ɗaya ta ɗauki abubuwa da yawa ni ban san ma ido a ce wai cikinsa hawaye wai hawaye a ce giris ne na ido ba sai da Allah madaukaki sarki hadan da wani mai wata jinya. Ashe wannan hawayan, ashe grip ne na ido. Allah ya ajiye shi a ido ne, shine grip. Da shi ne kake jujjuya ido kai harara, ka kalli can, ka sunkuyar, ka yi waye, ka rufe, ka yi waye, da sauransu, da shi ne. To shi kuma jinyarsa wai hawayensa ya kare. Ya gamu da jinyar ba hawaye. Aka tafi da shi India. Idansa haka yake, in zai kalli dama sai dai ya juya kansa, in zai kalli hagu sai dai ya juya kansa. Aka je India, aka yi tiyata, da aka yi tiyata to ba hali a yi masa hawaye, sai dai akwai na sayarwa a ƴan roba irin maganin ciwon ido. Na sayarwa ne kuma mai bala'in tsada. To dama mana, ai sai ma ka san dole zai yi tsada. Kuma dokaska shi ne duk awa biyu zai ɗisa. Duk awa biyu ne zai ɗisa sai idan ya dinga wainawa. Awa biyu ce sai ka sake ɗisawa sai idan ya dinga wainawa. In ya ƙare ya sake tsayowa. Ko ba haka ba. Wannan da idona na ga wannan mai jinyar. Da ƴar robar maganin a hannunsa, ƴar ƙarama irin ta maganin ciwon ido. Wai hawaye. Na gwamnati aiwai na sayarwa. Jama'a an gane? Da haka ni'imomin da suke cikin wato baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bayansa suna da yawa. To Allah ya ce idan kun nemi ku ƙididdige yawansu ba za ku tsaka ba. Wannan kuma ƙirgawa fa, to ina ga godiyar? Tunda godiya ake so da mu, ba irge ba. To irge ma Allah ya ce in kun nufi ku irga ma ba za ku iya tashin yawansu ba, irgawa kawai. Ba magana godiya ake ba. Godiyar idanka, godiyar hancinka, godiyar bakinka, godiyar harshe, godiyar haƙori, godiyar kunne, godiyar gaba, godiyar dubura, godiyar hannu, godiyar ƙafa, godiyar huhu, godiyar hanta, godiyar kaza. Ya kake gani? Amma Allah maɗaukakin sarki ya barka haka. Duba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani garin Allah da zai waye face ana buƙatar kowa ya sadaka a kan ni'imar gaban jikinsa guda 360. Idan gari ya waye ana buƙatar ka da kai musu sadaka gaɓai 360 da Allah ya yi maka ni'ima da su a jikinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yace ya ishe ka kai wannan sadaka da raka'a biyu da zaka yi da walaha. Raka'a biyu da zaka yi da hantsi an karɓe su a matsayin kai sadaka. Na waɗannan gaɓai naka 360 sai goban Allah ya kai. Amma ba yi ake ba. In mutum yana son nima sai a ce masa sai tsofi. Sai tsofi. In ka san za ka daina karma ka fara. Sharrin da ake wal hakin. Allah ya ce. Allah ta'ala ya ce, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Idan za ku ƙirga nimomin Allah, to ba za ku iya ƙididdige yawansu ba a kan ku. Innal insana la zalumun kaffar. Amma lallai mutum, Allah ya ce yana da yawan zalunci da yawan kafirci. Me yasa a nan aka siffanta mutum da yawan zalunci da yawan kafirci? Nan mutum da ake nufi jinsin mutum. Jinsin mutum. Wato yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam. Amma cikin ƴan adam akwai waɗanda ba su da wannan siffa ta zalunci da yawan kafirci, musamman annabawan Allah. Da salihan bayi, da shahidai, da siddiƙai. Allah maɗaukakin sarki ya yafe su. Amma halitta ta ɗan adam asali an gina ta akan yawan zalunci da yawan kafirci. To meye zaluncin a nan? Abinda zaluncin ke nufi shine duk waɗannan ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana, amma wai mutum ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wa wani ba Allah ba, wannan ba zalunci ba ne? Shine zaluncin. Yanzu godiyar da za ka yi wa Allah, maimakon yanzu ka gode wa Allah da waɗannan ni'imomin da ya yi maka, sai ka gode wani wanda ba Allah ba. yanzu godiyar da wani yake yi wanda ya bashi 5000 ko 10,000 bai wa Allah fa da ya masa wannan abu bai masa irin wannan godiyar girmama wanda wani yake wa wani mai bashi 5000 ko 10,000 bai irin wannan girmama wa Allah fa to akwai wani ni'ima akan ka kamar Allah dan haka idan ka kasa godewa Allah idan ka kasa bautawa Allah to ka fada cikin azzaluman mutane sannan haka mutum mai yawan kafirci an yi shi mai yawan kafirci shi kuma ta yaya shine ta yadda ga yadda Allah ya masa ni'imomi amma sai butulce wannan shine kafirci sai ya butulce sai ya ki ya kauda kai sama da kasan nan kamar ba baiwa akai maka ba ruwan saman nan kamar ba baiwa ba tsullan nan kamar ba baiwa ba rana da watan nan kamar ba baiwa ba dare da yinin nan ka saba da su baka dauke su komai ba baka dauka baiwa bace ba balle halittar jikinka kana ganin wannan naka ne ma mallakinka baka dauka cewa baiwa akai maka ba to duk wanda ya mance da Allah to ya kafirce wa Allah kuma wannan mancewa dabi'a ce ta dan adam dan haka da zalincin da kafircin dabi'a ce ta dan adam ya dauki haƙƙin bautar ko godiyar ya ba wanda bai masa ni'ima ba sannan kuma wanda ya masa ni'imar ya kafirce masa ya ki gode masa wannan sai dan adam shine butuncin dan adam da Allah ta'ala ya ce innal insana la zalumun kafar Allah ka sanya mu cikin bayinka masu godiya Allah ka sanya mu cikin bayinka salihai Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tuba ga takarda na ga an turo protocol Umar Hassan 100,000 tallafin marayu ne ko protocol dai na gwamna shi ake nufi ko to Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata Allah madaukakin sarki ya sa masa almizani sai dai kuma a rubuce aka kawo ba ga 100,000 ba ta akawance ko kuma kashi ne ba mu sani ba ma samu bayani insha Allah ta'ala daga baya an ba da ita kashi ne ko Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نسالك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم امنا في اوطاننا واصلح لهم ولاة امورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وايهم على امر الدنيا والدين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين